To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a wannan malice akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma mita 60 a can kasar jamhuriyar Niger ana kama mu a tashoshi da dama da suka hada da VOA Africa tashar muke nan da ke can Yamai akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma a amfani ko fara'a ko Nomad ko Saronia ko Dalol ko kuma Niya a Ghana ma ana jin mu a tashar Alfa Radio da ke can birnin Kumasi yayin da kowace ake so za a samu mu a duniyar gizo akan voahausa.com da kuma sashen hausa.com Jama'a Aliyu Mustapha na Sokoto ne tare da Daula Salimu ka sake dawowa domin ka muku wannan shiri wanda shine na ƙarshe na wannan rana na wannan makon ma. To bayan ta gama ba ku labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan martanin PDP da APC ga zaben da aka yi a jihar Osun ta Yarba Najeriya.
Sakamakon zaɓen APC ba su ci zaɓe ba, ƙarya suke yi ba su ci zaɓe ba, dole su ci haka, amma na rana a tsaka da suke masu dole da su ci an yi musu ba.
To a Najeriya kenan, a makwabciyar ta jamhuriyar Niger kuma.
Gabanin jawabin shugaban kasar jamhuriyar Niger Alhaji Isuhu Muhammadu a taron majalisar ɗinkin duniya a birnin New York na kasar Amurka. Yan Niger na ci gaba da yin furuci game da abinda suke jira a cikin abinda shugaban zai ce a lokacin jawabinsa.
To yau juma'a ce saboda haka rana ce da za mu ba ku dama ku faɗi abin da yake cikin ku idan muka buɗe layinmu mai lamba alamar tarawa 1-202-205-6555 kuma muna da shirin labaran wasanni daga ƙasar Kamaru duk fa labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga labaran duniya a takaici. Yayin da shugabannin kasashen waje a wajen taron majalisar ɗinkin duniya a birnin New York suke kokarin nazarin zargin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi cewa China ta yi kokarin shishigi a zaben kasar Amurka da za a gudanar a watan gobe, China ta musanta wannan zargin. Yayin da cece-kuce ke ƙara tsamari tsakanin Amurka da sauran ƙasashen da suka sa hannu game da makomar yarjejeniyar nuclear Iran ta shekara ta 2015 a taron majalisar ɗinkin duniya na bana, Amurka na ƙoƙarin ƙaƙabawa ƙasar Tehran takunkumi a lokacin da jagoran taron kwamitin sulhu a ranar Laraba. Shugaba Trump ya maida hankalin shi a kasar Iran inda ya zarge ta da laifin haddasa rikice-rikice da kashe-kashe a wani mai nazarin al'amura a gabas ta tsakiya. Azil Al-Gashani daga Jami'ar Essex ya ce furucin Trump ya auna wasu kasashe a yankin. Ana cikin haka ne kuma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya zargi Iran da laifin cewa tana da wata masana'antar ɓoye makaman nukiliya na sirri a birnin Tehran. Mr. Netanyahu ya ce Iran bata yi watsi da burinta na kera makaman nukiliya ba. Prime Minister ya yi wannan furucin ne a wajen babban taron majalisar ɗinkin duniya, har ma ya nuna wa majalisar hotuna da taswiran ginin da yake zargin Iran tana ɓoye makamanta a cikinsa. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Jawad Zarif ya yi watsi da zargin na Mr. Netanyahu, ya ce burin Mr. Netanyahu shine ɓoye ainihin gaskiyar cewa Isra'ila ita ce babbar barazana a yankin. Iran ta sha musanta cewa tana ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya. Mummunan tarzoma ta sake kunno kai a wasu yankin na kudancin Philippines duk da yarjejeniyar 'yancin cin gishin kai da aka kulla da wasu kungiyoyin musulmai. Hukumomi suna hangen cewa ta'addancin na daga cikin kungiyoyin da basu sa hannu a yarjejeniyar ba. A ƙarshen watan Agusta da farkon watan Satumba an samu hare-haren bom har so biyu a lardin Sultan da ke kudancin Philippines inda ya kashe mutane biyu ya kuma jikkata mutane 30. Rahotannin cikin gida sun bayyana cewa harin na biyu ya kashe mutane 3 ya kuma jikkata mutane 7 bayan da bom din ya tarwatse a garin Santos inda ya bar mutane da fargaban tunanin harin zai iya dinga afkuwa akai-akai. Wannan harin ya faru ne bayan shekaru da dama ana rikici a tsibirin Mindoni inda mutane 1,200 suka mutu a dalilin fada tsakanin 'yan tawayen musulmai da suke son ƙarin albarkatun yankin da Kiristoci ke da rinjaye a kai. Labaran duniya kenan kuke saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Masu fafutukar ganin an baiwa kowa damar amfani da wajen ibada a Indiya sun samu gagarumin nasara bayan da kotun kolin kasar ta janye takunkumi da ta saka a shekaru aru-aru na hana yara mata da manya yan shekaru 10 zuwa 50 yin amfani da wani babban wajen ibadar Hindu mai tsarki a kudancin Indiya tare da nuna kaskanci ga mata. Wani hukunci na biyu a cikin kwanaki biyu da ya bunkasa daidaita yanci a Indiya. Wani hukunci na daban ya yanke da aka yanke a jiya Alhamis, kotu ta yi watsi da dokar da ta tanada akan zina aikata laifi ne, tana mai fadin cewa dokar a matsayin wadda ke nuna wa mata bambanci.
Gaishe ke daula da labaran duniya daga Washington. Tubari mu shiga da hotoninmu, mu kuma share fage da na Hassan Umar Tambuwal kan martanin masu magana da yawan jam'iyyun nan manya guda biyu na APC da PDP kan zaben da aka yi wasu.
Jami'in hukumar zabe mai fadin sakamakon zaben gwamnatin jihar Osun Professor Joseph Afuwakwe ya bayyana wanda ya ci zaben gwamnati a zagayen zabe na biyu da aka gudanar a jiya Alhamis. Akan haka ni tuntubi bangaren jam'iyyar PDP da APC.
Sunana Imam Bashir Hussein, mai ba gwamna shawara dangane da harkokin ƴan arewa da kuma baki na zona jihar Osun.
Ya kuke kallon wannan zaben gwamnatin jihar Osun?
Muna kallon shi da ikon Allah kuma nasara daga Allah, nasru minallahi. Kuma mun yi farin ciki dangane da yadda jami'an tsaro da jami'an hukumar zabe suka ba da haɗin kai, musamman yadda su jami'an adawa musamman PDP aka kama wasu su 16 rike da ainihin su na goji da za su zo su sa, da kuma yadda suka dinga hayo mutane dan danga dan zuwa kada na tsaye ko ruka wajen zabe da suka ga alamun ba su da nasara a sauran waɗannan mazaɓi da aka sake zaɓe.
To amma su ƴan jam'iyyar PDP sun yi watsi da wannan zaɓe, suna cewa an yi musu mirsisi ko magudi.
Dole su ce haka, amma na ranar Asabar da suka yi magudi musamman a garin shi ɗan takara Bola Adele ke suka yi da suke so, har ɗan APC suka kora a wasu mazaɓun suka na su zaɓe da suka samu rinjaye a wancan zaɓe da wajen 353 da su ce an yi musu ba. Sai yanzu da aka tabbatar da jami'an tsaro sun yi aikin su bisa gaskiya da kuma hukumar zaɓe ba su samu damar yin maguɗi ba, shi sa suke ci haka.
Sunana Alhaji Sani GMPP sarkin yakin Sabo Ileife.
Kana kusa ga ɗan takarar gwamnan PDP Ademola Nuruddin Adele ke ko?
Kwa.
Ya kuka kallon wannan sakamakon zaben gwamnatin jihar Osun?
Sakamakon zabe APC bata ci zabe ba, kariya suke yi ba su ci zabe ba, PDP ita ce ci zabe. Dalili, dokar Najeriya ta ba da cewa duk wanda ya tsere ma wani koda da baya ɗaya ne ya ci zabe a kansa, amma mun ci su da 350 da wani abu ba su ba da sakamako ba sai suka shirya maguɗi na ba gaira ba dalili. Ka iya tunani a garejin Olode a unit na 12 ta da rafi unit nan suka tara mutane PDP suka yi ta duka suka yi ta ci musu mutunci da su da jami'an tsaro, wai kuma su zuke wani masu adalci tsakanin da ku Allah ya isa, tsakanin da su Allah ya isa, Allah ya saka mana.
To amma Alhaji Sani, wasu masana shari'a sun ce idan aka samu yin canjar tsakanin yan takara kuma zaɓe tana da damar ta sake yin zaɓe. Hassan Umar Tambuwal, Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaishe ka Hassan, sai rahotonmu na biyu wanda shi kuma Haruna Mamman Bako ne ya cillo mana shi daga can birnin Kwanne Niger, kan yadda 'yan Niger ɗin suka kagara su Najeriya su ji abin da zai fito bakin shugabansu idan ya bayyana a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya gobe.
Malam Isa wani mai nazarin al'amuran yau da kullum a kasar ta jamhuriyar Nijar.
Akwai haraka ta 'yan ta'adda da suka zagaye kasar nan wadda kowa ya sani a kowane bango na kasar nan bisa iyakokinmu kasashen da muke makwabtaka kusan kasashen wannan bangaren na kasashen wanda ta wannan bangare muke da iyakoki da su ya zamanto akwai 'yan ta'adda. Kenan idan muka duba kowane bangare Allah ta'ala ya jarrabe mu muna cikin tsaka mai wuya. Kenan ya kamata a ce a san menene mafita shi shugaba ya kamata a ce ya isar da sako tunda su sun san ko me yake faruwa su asalin shugabanni na majalisar dinkin duniya da waɗanda suke shugabancin waɗannan al'amura sun yi kowa sanin me yake faruwa. Abu na gaba rikice-rikicen da ake yi idan muka doka na kasashen da suke makwabta sai aka zo duka yan gudun hijira waɗanda suka tsallako galibi nan ne ake kula da lamuransu. To dole ya zamanto a ce wannan sako shi ma ya kai a san me mafita a kansu. Idan muka duba duk lokacin da aka ce an koro mutane daga makwabta waɗanda suke cikin waɗannan fitina ba kan haure sukan shigo wasu da miyagun makamai su ma kansu ya kamata a ce an dauki mataki akai an yi magana da kuma waɗannan masu zuwa turai waɗanda suna amfani da ta agades su tsallaka ta Libya suna tahiya bakin haure ana koro wasu galibi waɗanda suke shigowa suna shigowa da mugayen makamai wanda kowa ya san haka
su ma waɗansu ƴan kasar da ke dakon jawabin na shugaban kasar ta jamhuriyar Niger a zauren majalisar dinkin duniya sun bayyana fata ababen da suke son su ji
a lokacin da zai daukar magana.
Sagaji mamma Sani kuma ni dalibi ne a Jami'ar Abdul Mumin. Shugaban kasa ya tayi majalisar dinkin duniya ana jiran zai yi bayani. To mu abinda muke fata gare shi kuma mu duka ƴan Niger za a cewa a matsayin mu na ƴan Niger abinda muke fatan shi ce su tu mu dalibai abinda shahe mu tun da yanzu in ka diba tun uku da wata mun kai rantare a jami'a amma har biskan yanzu babu zancen darasi gare mu. Malaman mu sun ce suna yajin aiki saboda gwamnati ya kawo musu wani reform. To mu abinda muke so da Muhammadu Isu idan ya san wanga taro da ya tayi matsalar Niger ce zai gai. Akwai taimakon da majalisar dinkin duniya za ta kawo mishi to muna fatan ya tambayo muna taimako da wanda taimaka ma kasa to wannan duka shi ya kamata a ce idan ya zo majalisar dinkin duniya shi ya bayani biskan wannan ina neman taimako a kasar shi in ma arzikin ne su ta kama ba mu da suna cewa babu kuɗi sai ƙarin info sai ƙarin tax na tax kala kala talaka suna cikin wahala mu ECDN akwai arere na Bruce akwai ID social ta ECDN wanda bai biya ba yana kokarin ya sifi menta to irin wanga abuwa mu su muke so in ya tashi zuwa bayani tunda ko wace kasa ana ba dama ta yi bayani ko ne shugaban kasa ana ba dama shi bayani biskan matsalolin kasar shi ne
shirin jawabin na shugaban kasar jamhuriyar Niger ya sa ɗan kasar da dama fake radio kansu yanzu haka da ma akwatunan talabijin domin ji da ganin abinda jagoran nasu zai cewa wanda ya shafi matsaloli da tafiyar kasar ta jamhuriyar Niger a birnin New York. Haruna Mamman Bako sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To a gaishe kamar Haruna sun da kokari to kamar yadda na faɗa yau ranar Juma'a ce ranar da ku kuke da damar ku bayyana ra'ayoyin da kuke so ku bayyana ba mu za mu yanka muku abin da za ku faɗa ba saboda haka sai ku kimtsa nan da ƴan daƙiƙoƙi za mu buɗe lambar mu wato alamar tarawa 1-202-205-2655 ba mun gama jin wannan waƙa ta shata kan illar ji na ramin mugunta.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To, mun buɗe layin namu kuma mun shirya mu ɗauki wayoyinku. Bari mu fara da Kaduna. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
To, wake magana?
Alhajin Baɗi, insha Allahu Sha'abu Alhaji Mahmuda daga Giwa, Kaduna.
Sai tukuna Alhajin Baɗi, baka riga ka je bane, kana da burin ka tafi din ne ko?
Wallahi ina da burin, inji Allah ya kuma tabbatar mana.
To, amin. To, me ke cikin ka?
Wato, gaskiya ni abin da ke ciki na shine zan yi kira ne ga wato gwamnatin tarayya na mu na Najeriya don Allah da kuma ɗan kwadugo don Allah ya kokari dai a sulhunta. Saboda za a sa mutane cikin wani hali da wanda Allah kaɗai san iyakan shi. Kuma wannan laifin ba za a ce a ƙungiyar ƴan kwadugo ne kawai da ainihin laifin ba. Kusan za a ce har da gwamnatin saboda alƙawura ne ta yi musu kuma ba ta cika ba. Ya kamata a duba dai mu talakawa muna cikin wani yanayi. Ya kamata a duba da Allah da fatan dai za su zauna a sulhunta a daidaita da fatan za su tashi lafiya.
To mun gode Alhaji Baɗi, Allah baka ikon tafiya. Bari mu je Nasarawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Shugaban muryar Nasara Abubakar A Gani Action daga Mechanic Village Kiana Nasarawa State.
To Malam Abubakar, baka da wani me kake tafi da shi?
A gaskiya yau juma'a ina so in jinjina wasan kinmu na Kiana. Da kokari wanda yake yi na ganin yan kawo zaman lafiya a cikin garin Kiana. Gaskiya ina jinjina masa sosai sosai.
To da kyau. To Allah ya ƙara ba da zaman lafiya Malam Abubakar. Mun gode kwarai da gaske. To bari mu koma Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Sunana ya Usman Madaci, karamar hukumar Kauru, jihar Kaduna.
To Malam, ya barka da dare, me kake tafi da shi?
Gode. Ni yau batun da zan yi akan zaben fitar da bani da ake so in Allah ya kai mu gobe za a yi.
To.
Delegate wanda da su yi wannan tsari muna kira gare su ji tsoron Allah. Duk abin da ka asasa shi kana da kamasu a kan shi. Yau in sun zaɓo mana shugaba wanda ya cutar da al'umma akwai kamasan sa a ciki. Kuma duk mutumin da ya ba su kuɗi don Allah don Annabi su karɓa, amma su zaɓa mana mutum na ƙwarai, mu shi muke buƙata. Kuma ina kira da ga mutanen Najeriya a baiwa shugaban ƙasa gudunmuwa ƙwarai da gaske, yana ƙoƙarin da ya kamata a ce ya kuma haurawa zuwa karon sanadi. Na gode, Allah ya sa a tashi lafiya.
To mun gode Malam Yawo. To bari mu je Sakkwaton Shehu. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Alhaji Musa ba, kana magana da Kabiru Abubakar Plan Yaki Shagaro Local Government Sokoto State Tarayyar Najeriya.
To mu je Malam Kabiru.
To gaskiya yau ra'ayina ya karkata ne akan matsalar hanyar da garin mu na Plan Yaki ke ciki na rashin hanya. Gaskiya muna bara ko kuma ina miƙa koki har ga gwamnatin gara karamar hukumar mulki Shagari da jihar mu ta Sokoto da su yi Allah su bi halin da muke ciki. Gaskiya ka tukan kama kuma muna fitowa mu ba da ƙarfin mu, amma gaskiya mun yi hanyar zannan mulkin demokradiyya ta hukumar ta bangaren hanya, gaskiya ba mu gani a kasa ba.
To mun gode Kabiru. To sai Baucin Yakubu. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Alhaji Aliyu, barka da aiki.
Barka da dare, wane ne?
Sunana Ayuba Garba, imam daga kasin madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, yana fatar kawo ni lafiya, me ke cikin ka yau?
To ra'ayina na yau zan yi magana ne akan yajin aikin da ma'aikata suke yi wanda ƴan ƙodugo suka ce a yi. To lallai wannan yajin aiki muna goyon bayan a ƙara albashi a Najeriya ƙwarai da gaske. To sai dai kuma muna so har ga Allah su ƴan ƙodugo ɗin bayan in Allah ya ƙaddara an ƙara albashi su zauna da dilolin ƴan kasuwa wanda ba ma so a ƙara mana kaya na masarufi. Misali yanzu idan mutum yana sayan kaya naira 100 sun an ƙara albashi kuma ya koma naira 200, to kaga wannan an yi ba a yi ba. Muna so a zauna ayi a duba a gani kada kaya ya tashi. Na gode. Mai magana Ayuba Garba, imam kafin madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, barka da kokari. Kuna jin ra'ayoyin da muke dauka ne a lambar mu mai alamar ɗaya, wato tarawa 1-202-205-2655. Bari mu je.
Hello,
ina jin ka. Daga ina ne kake kira?
Nura ne daga Sarkin Fawa.
To Malam Nura, barka da dare, me kake tafi da shi ne yau?
Hello?
Ina jinka, ci gaba da tafiya da magana Malam Nura, muna jinka.
Maganan
amma ka sani Nura baka jin muni dan rediyon ka yana kunna ka kashi rediyo ka daina jin ka zaka ji daga baka na zuwa ka kunna ka saurara. Me kake cewa?
Abin da nake cewa shine maganan delegate ba.
Yeah.
Shine aka ce. Hello?
Malam Nura ina jin baka jin mu da kyau, kai kokari ka sake gwada kiran mu kuma ka kashi rediyon ka kafin ka sake kira. Bari mu je Taraba kafin ka sake kiran mu. Hello?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, wani ne?
Kuna magana da Sadi Haruna Madakin Bantaji ne.
To barka ya dare, me kake so kai mana magana a kai yau?
Roko na gare ku.
Na'am.
Idan mu damuwar mu na jihar Taraba zuwa shugaban kasa Buhari.
To.
Mu Taraba shekara 16. Ba mu san gwamna ba. Gwamnatin da suke kuturo ba. Muna roƙon shugaban kasa Buhari ya saba ki a damuwar mu na ita Taraba. Wannan samu gwamna na garin ɗan kasa wanda zai taimaka mu ya tabbata daga gaba da zuwa kamar sauran jihohi. Kullum mun fata Taraba shekara 16 ko 17 nan. Kullum ka ji maganan fadin kabilanci addini kuma kullum akan cewa ana yin aikin ne.
Haka.
Ya sa muke korafi akan wannan rigijin da ke tashi tsakanin APC da APC a tasanta a samu mu shugaban takarar guda daya.
To mun gode kwarai, to Allah ya sa kiran naku kai ga kunnan shugaban kasa. Bari mu je kwanta gora. Assalamu alaikum.
Kuma
kwanta gora wa yake kira da kwanta gora? Hello? Ina mutanen kwanta gora ne, an ce kun yi waya. To kafin mu samu kiran mu na gaba, muna san da ku cewa kuna jin kiranye da muke dauka na wai. Okay, to bari mu je Plateau, an ce akwai kira daga Plateau. Waye daga Plateau? Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wane ne?
Kana magana da Baba Gaskani daga Namu, karaman hukumar kwamfan jihar Plateau, Nigeria.
To Malam Baba, ina fatar ka mun lafiya, me kake tafi da shi kai?
Wato ni roƙo nake zuwa ga mai girma gwamnatin jihar Plateau, Mr. Simon Bakolalo. Mu mutanen Namu babban gari ne a karaman hukumar kwamfan a jihar Plateau. To abinda muke roƙo shine gwamna ya duba batun masarautar Namu, a naɗa mana sarki a garin Namu saboda cin gaban Namu. Na biyu kuma Namu gari ne babba kuma shibiyan kasuwanci na kwamfan. A taimaka a bamu wutar lantarki a cikin garin Namu, in Allah ya yarda, Allah ya sa haka.
To mun gode kwarai Baba, Allah ya sa sun ji. Bari mu koma Taraba. Assalamu alaikum.
Alaikum salam, mai magana Aladi Idris Adamu Ruwaya, lamba 10 titin Sangari da ke Hukarin jihar Taraba, Nigeria. Allah hakika, abin da ke faruwa nan jihar Taraba, kuna fatan gwamnan jihar Taraba, mu mutanen Southern Zone, wato Hukari kenan, wanda ya kunshi Ibbi da Takun da Donga, babu wani abin da gwamnati ta yi mana na batun sulhu, a yi watsi da mu a cikin garin Hukari. Wannan abu ya yi mana ciwo. Muna roƙon shi ainihin gwamnan jihar Taraba ya ziyarci cikin Hukari, kowa ya dawo mazauninsa ya zanna. Mutane fiye da 50,000 suna waje, har yanzu aka yi watsi da mu. Mu dinna musulman da muke Hukari kaman gaskiya kaman bayan Najeriya muke ba. Ba daidai ba ne wannan. Muna kirawa.
To Malam Idris, ina fatan sun ji. Bari a gurguje mu je Kano kafin dan lokacin ya kure. Assalamu alaikum.
Amma alaikum assalam. Kana magana da Isa dan guguwa kanan Daba, Najeriya.
To Malam Isa, bar yi sauri kai magana, lokacin ya kusa tafiya.
To gaskiya zaben da aka yi a usul din nan, gaskiya ya kamata jam'iyya APC su tsaya su rika tsara gaskiya akan zaben da aka yi, ba a rika goya jam'iyyar da take mulki.
To layin ya tsinke na Malam Isa dan guguwa daga Kano. Daman kuma ya kaci lokacin da muke da shi kenan, sai ranar Litinin mu da wani dama ta magana. To bari in haɗa ku da Abul Garba ya baku
wasanni a takaice.
ba a kasar gungiyar Kamaru kan shirye-shiryen da kasar ta Kamaru take yi wajen tarbar gasar cin kofin ƙwallon ƙafa nahiyar Afirka wanda za a gudanar a kasar a shekara 2019 mai zuwan nan, musamman ma ayyukan gina filayen wasanni, hotel-hotel da za a tsugunar da manyan baki da ƙanana, inganta yanar gizo-gizo, har ma da ƙarfafa matakan tsaro a faɗin kasar. Waɗannan al'amura ne suke neman su zamantowa a kasar jamhuriyar Kamaru. Tsaiko Malam Zakari mai sanya idanu ne kan ayyukan da kasar take gudanarwa kan tarbar gasar.
Shi shugaban wato hukumar wasan ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka Ahmed Mohamed ya fito yayi wani magana yayin da aka masa tambaya, yace ya ba da amsa, yace su ba su da izini wato cirewa wata kasa wani gasa idan ta shiga ta hada, sai dai idan kasa ita kanta wato bata tabbatar da abin da suke so ayi a wannan wato gasar ba, shi ce abu ne da ya kamata mutane su yi la'akari. Tambayar da aka yi masa kuma ya mai da martani amsa ya bayar, ya ce shi ba zai cire kasar Kamaru gasar wasan ƙwallon ƙafa ba, shi dai idan kasar Kamaru ta kasa, ta nuna kasawarta a wani lokacin in su za su yi aiki.
To me ganin ka akai kasar Kamaru za ta gaza ko kuma ta gaza domin gashi ba a gama kammala gyaran filin ƙwallon ƙafa ma na kasar ba, inganta yanar gizo-gizo, matsalar tsaro da kuma adda za a tsugunar da al'umma ko baki idan suka shigo kasar?
To malama ka sanar ko su jihohi da aka zaɓa da za a yi gasa, daga cikin jihohin da akwai guda wadda yanzu haka da akwai matsalar rikicin 'yan awari a can wannan shashin, musamman ma a inda za a yi wannan wasanni da akwai problem. To yanzu idan da akwai matsalar tsaro ya za a yi, saboda abin ya zo ma abin ya wato ya yi kyau yadda za a fara zaɓe kafin a yi wannan gasar, saboda yanzu ita hukumar ƙwallon ƙafa mai take jira yanzu tana jiran zaɓe ne, daga zaɓe take za ta gani yadda za a yi a magance, saboda idan an yi zaɓe yadda muke ganin zaɓen nan ko za a isha cikin wato ba za a isha cikin lumana ba, za a kawo wasu ɗan tangarɗa zanga-zanga dai ga sunan, wannan zai iya saka wato hukuma ce kamar ba za ta iya ba, kuma filaye na nan da dama wadda ba masu mamama ka gane, kuma da akwai hanyoyi da kamata a gaggyara su. Wato kasar Kamaru da wuya ta cimma burinta, ba zan ce maka saboda ni ba Allah bane, amma da wuya kasar Kamaru ta cimma burinta game da wannan gasar.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Kuma da ƙarfe 5:03 na la'asar fa a Washington ga labarin matakaici.
Shugaban ƙasar Macedonia George Ivanov ya yi kira ga 'yan ƙasar Macedonia da su kaucewa zaɓen raba gaddama na sauya sunan ƙasar, yana mai cewa yin hakan zai kashe tarihin ƙasar. Wannan furucin da Ivanov ya yi a wajen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya zo sa'o'i kafin a gama yakin neman zaben da za a yi GB Lahadi. Kasar Girka ta furta cewa sunan mallakin lardin arewacin Macedonia ne, kuma amfani da sunan yana nuna niyyar Skopje na mallakan lardin na Girka. Masu fafutukan ganin an baiwa kowa damar amfani da wajen ibada a Indiya sun samu gagarumar nasara bayan da kotun kolin kasar Indiya ta janye takunkumi da ta saka shekaru aro-aro na hana yara mata manya ƙanana shekaru 10-50 yin amfani da wani babban wajen ibadar Hindu mai tsarki a kudancin Indiya.
To gaishe ki daura, to jama'a abin da ya sauka kenan a yanzu, kuma kamar da nace wannan shine shirin mu na ƙarshe a yau, sai gobe da safi karfe 6 idan Allah ya kai mu lokacin da wasu za su ma'aikatan mu za su dawo nan su gabatar muku da shirin mu na farko gobe da safin. Ta da gode muku saboda kama mu da cigaba da sauraron mu, muke muku ban kwana daga nan birnin Washington DC da muke misalin karfe 5:00 na la'asar, musamman a madadin ita Daula da Julie da Cedric, sai anjima Ali Mustafa Sakwatani.